الليل لما جناها حال للصبح الرماد السد
يفرج كربا بات يضنيها ويزرع الورد فينا والريا فينا وينشر الهدي ايمانا وموعظه فبالجهاله قد خابت متاعينا من ذا يفرج كربا بات يضنيها ويزرع
sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su ga tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayen halitta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da wanda suka biyo bayan su har izuwa ranar kiyama jama'a mu sauraro inna man sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zo mana a irin wannan rana ta juma'a wacce muke roƙon Allah madaukakin sarki ya sada mu da dukkanin alkhairai da suke cikin wannan rana ta juma'a abinki da yake ciki inda akwai Allah madaukakin sarki ya kawar mana da shi marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ya ƙara mana wayanda suka riga mu gidan gaskiya su kuma Allah madaukakin sarki ya ji kansu da rahama kamar da aka saba har kullum mukan kasance tare da ku ni Aminu Fadir Idris tare da Dr. Abdullah Usman Umar garan daya a cikin wannan shiri mai albarka wanda idan ƴan uwa ba su manta ba satan da gabata muna tattaunawa akan ɗaya daga cikin mataye da suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata a gare shi ita ce Hafsa wanda zamu dora daga inda muka tsaya mu ji menene cikakken tarihin ta da kuma abin da zamu iya kwaikwayo da shi a cikin rayuwar ta dakta ka ji baiwa Allah da zamu dora akan ta me zamu tashi akai a wannan satin
auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi
wa barakatuh mudiya tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya saki hada mu a wannan majalisi mai albarka kuma wannan lokaci mai albarka muna fatan Allah ya yafe mana Allah ya sa mu cika da imani Allah ya girmama mu Allah ya kare mana mutuncin mu da munki abinda ba a so ya Allah ka ne santa mu da shi
amin
Allah kuma ka kare mu da barna da fasadi
amin
kusa da mu da ma nesa da mu gaba daya
amin
kamar yadda dan uwa mala amina ya gabatar insha Allah wai zamu tattauna ne akan ɗaya daga cikin iyayen mu'minai ita ce nana Hafsa bint Umar ibn al-Khattab Hafsa ƴar gidan Umar ibn al-Khattab ƴar gidan Umar ibn al-Khattab Hafsa kamar yadda bayani ya gabata tana cikin manya-manyan mata annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma Umar ibn al-Khattab abokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mahaifinta mun tsaya ne akan lokacin da za ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam
na
baban ta yana gari ya kai labarin ta ga annabi ya kai labarin ta ga Abubakar da kuma Usman Abubakar ya ce komai ba sai na Usman ibn Affan ya ba shi uzuri cewa a yi masa afuwa yanzu ba yi da bukatar aure don haka wata rana abin sai dame shi sai ji ba daɗi ya kai kuka zuwa gurin annabi rahama sallallahu alaihi wa sallama cewa kaga abin da abokani na ƴan uwana suka yi mu dangane da yayana shi ne annabi ya ce da shi ta tazawwaji Hafsa man huwa khairun min Usman insha Allah na ni Hafsa za ta auri mutumin da yake yafi Usman shi kuma Usman wa ya tazawwaji Usman man hiya khairun min Hafsa shi ne kuma auri wacce ta fi na Hafsa alheri bayan wannan Umar ya tafi sai ga labari ya zo annabi yana neman nana Hafsa zai aure ta Umar ya ce to yanzu na gane karatun na fahimci bayanin yanzu Allah ya aura wa sayyidina Usman Hafsa ita ce Ruqayya wahiya khairun min Hafsa bayan ɗan uwanta Abubakar wata rana sai Abubakar sai yake tunatar da shi abin da ya faru a da yace ka zo ka yi min magana yarka ka yi min magana yarka Hafsa la tajidu alayya kar kai fushi da ni abin da yasa ban ce maka komai zan aura ko da zan aura ba na ji kishin kishin annabi yana magana a kanta amma da kai mun magana na san labarin bai zo maka ba falam akun ni ufshi sirrahu bai kamata ni Umar na zama ni ne mai yaɗa sirrin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam walau taraka la tazawwajtuha da annabi ya bar Hafsa bai aure ta ba bai neme ta ba da ni zan aure ta wannan hadisin Imam Bukhari ne ya rawaito shi
na'am
wannan yana nuna irin kyakkyawar alaƙa da take tsakanin sahabbai ta yadda hatta kai ga suna girmama junansu suna ba wa ƴaƴansu junansu wanda wannan suna ɗin kusan za ka ce yanzu ba a fiye aiki da ita ba gaskiya zai wahala ka ga mutum ya ɗauki ƴarsa ya ba abokinsa ni dai ban san me yasa ba a yanzu ne wataƙila matan ne suke haƙar mazajen mata ka ta yaƙe ka ta ce wallahi ba zai yi ba ya ma za a yi ka ɗaura mata abokinka ita kuma mace abin mamaki wani sirri ne halitta ce ta Ubangiji tana iya zama da kowa
ta manya kenan
yawwa ko da ya fi ta shekaru
na'am
za ta iya rayuwa da shi ko ta fi shekaru za ta iya rayuwa da shi
na'am
kuma a shari'ance ba laifi ba ne don mutum ya aure
karamar yarinya
da ta fi ta shekaru ba laifi ba ne ta kula da ita ya taimaka mata kuma ma galiban in ana son zaman lafiyan aure ma a ji daɗinsa to dole mijin ba ya zama ya girma yarinyan nan wannan yana taimakawa ƙwarai da gaske don kaga in ita ba ta da hankali to shi yana da hankali ya girme ta da yan shekaru ko ya
to amma akalma kallau barka ga dalilin da yasa yanzu ba a yi ko da yake su lokacin sahabban nan da kake ba da tarihi sukan tsaya su kula da matayensu fiye da na yanzu wanda ba su fiye kula ba su ne su ne sama abin
yanzu ba yana kula ai malami me dai gwargwado na san dai akwai yan tabargara akwai yan ta'adi
ina
wallahi ana yi ana cutar da mata nan ku shiga amma ba za ka kore ka ce kwata kwata ba a kula ba akwai masu kulawa sosai kuwa da gaske to dama ai mana ka je ka ce ba ni sunan shi ka ce za ka kai yarka ko za ka ba ni yarka ga wani abokinka ba sai in ka yarda da shi zai rike maka zumunci ko da bayan ba ka nan kuma zai mutunta yar ko da kuna raye tare da shi wallahi ba aibu ba ne mutum ya duba wanda ya cancanta cin abokanansa ko sa'anninsa kai ko yayyansa ba ya ga ya kamata ya cancanta ai ba yanda za a yi uba dai a iya fahimta mu uba dai ya ɗauki yarsa ya jefa da cin halaka ko inda za ta tura ta kawai dai ka ce Allah ya kawo mu lokacin da shawarar iyaye ba ta da daraja a idon yara kuma ka ce Allah ya kawo mu lokacin da iyaye ba su isa da ƴaƴansu ba kawai
amma ma akaram kalla ba ka ganin iyayen ne tun farko ba sa gina ƴaƴan akan yadda in sun girma sun zaba musu mijin za su aure sai sun girma sai su kokarin
na yadda da kai yau dai ina tare da kai na goyi bayan ka tabbas tarbiyyar da muke wa ƴaƴanmu mu muke lalata su sau da yawa mu sake musu ragama mu kyale su mu nuna musu kamar mu ba iyaye ba ne ko ba mu isa ba amma duk uba da ya isa uba na kwarai uwa da ta kai uwa ta kwarai dole duk girman yaro duk matsayin yaro a nuna masa cewa lalle yana da uba yana da uwa amma kamar yadda ka faɗa ne rayuwa ta turawa zamananci kwaikwayo da wasu kazamai wanda ba su da ƙur'ani ba su da hadisi muka ajiye tarbiyyar da musulunci ya mana muka ɗauki tarbiyyar turawa ko tarbiyyar ƙabilu da muke zaune da su mu musulmi muka ce irin wannan tarbiyyar za mu yi wa ƴaƴanmu kaga ko dole mu ga baƙin ciki dole mu ga ɓacin rai na sha faɗa ina maimaitawa a karatuttuka da wa'azuka da wayar sauransu cewa Allah ya kawo mu lokacin da yanzu iyaye ƴaƴa fa ba su ganin mutunci iyayen su akan harkar aure. Me ne rashin ganin mutunci a nan? Wasu daga cikin su ba duka ba. Yaro zai zo yace ita ne man aure ba lamini, dan ka ya girma ya balaga, wallahi sai kwa shekara 1-2 yana soyayya da yarinya, wallahi bai gaya maka ba. Wallahi sai dai ka ji a nesa cewa ɗanka yana neman aure, kuma auren nan zai kuma fa ko kana so ko baka so sai yaya auren nan. Haka yarinya za ta iya za ta je su saurayi wani ya zo inimeta su ta hira su ta zance da ita, wataƙila ma ya ta ba ta wasu abubuwa na kyaututtuka ya kike banta da ƴarka da ka wahala a kanta, wallahi za su iya ɗaukar shekaru ko watanni kai kana nan fafa nono kawai. Ba ka da wani kimar da wai ka isa wai a ji tsoron ka ballantana a sanar da kai. A wasu ƙananan cases haka wanda ba su kai ba, ba su da yawa, wani lokacin yara ƴan matan suna haɗa kai da iyayen su mata su ga su, sai ka ga ita ma uwar gida yadda tana ta soyayya da wani shekara ɗaya shekara biyu ana ta kawo mata abubuwa na alkhairai, kuma ta san yarinya ta tana fita. A wani lokacin wallahi uwa takan iya sa ƴarta ta yi wanka ta yi kwalliya ta tafi gidan ƙanwarta, sai a ce maka ƴarka ta tafi gidan ƙanwar uwarta, ko ƴarka ta tafi gidan yar uwarta, ko ta tafi gidan surukanka, wallahi saurayin aka tura mata ya ji can yanzanta. Saboda wulakanci da yau iyaye na mata suke yi wa mazajensu, su bari ƴaƴansu su ƙulla alaƙa da samari ba tare da sanin mai gidansu ba, wallahi mata suna kulle-kulle a wannan babin na rashin kirki. Wani ba zama ya yi takumi kamar zai fashe da kuka, yanzu wance a ce har tana zuwa tana zance tana hira da wani wai wai yana tare da ita wai ya saba wai ba za su iya rabuwa ba. Amma ni ban sani ba, ya ce wani laifi ne muku, laifi na ciyarwa da ɗaukar nauyi da wahalhalu ko? So ina kira ga mata ku ji tsoron Allah, ku daina irin wannan ɗabi'a ta bari ana ganawa da ƴaƴanku a ɓoye ubansu bai sani ba, komi mugun halinsa a san siyasar da za a sanar da shi a gaya mai ko a haɗa shi da ɗan gaba da shi a sanar da shi. Wallahi malam Aminu akwai ciwo ƙwarai da gaske, akwai ciwo ƙwarai da gaske. Ka ji labarin wani yana alaƙa da ƴarka ba a gaya maka ba, ji za ka yi kamar ka buge shi da faskare, ba daɗi kuma komin salahansa, komin ingancinsa, komin kirkinsa, sai ka ji ba daɗi. Ba a mutunta ka ba a matsayinka na uba, ba a mai da kai wani ba, a bar ka da wahalar kuɗin makaranta, wahalar ɗinki, wahalar asibiti, wahalar tarbiyya, wahalar ci da sha, wahalar hidindimin rayuwar yarinya, ka gina tarbiyyar ƴarka kawai sai a je wai da rainin hankali sai a haɗa baki da wasu a je a sa yarinya ta ta soyayya kawai an mai da kai manza baka abin nan ba. Irin wannan idan mutum ya samu labari ya lalata alaƙar bai laifi ba, bai laifi ba. Saboda ya za a zo a shiga maka gidanka ba tare da izinin ka ba, ko da ku zakka aka kawo maka a ya kamata ka yi faɗa, ya kamata ka nuna damuwarka. To wannan yana daga cikin munanan tarbiyya da muke lalata gidajenmu. Kenan ka ganin matarka ita ta yaƙi ka gidanka, wannan gabar kenan. Allah sa gani,
amin.
Ya tabbata bayan zama da aka yi wata rana manzo Allah sallallahu wani abu ya shiga tsakanin su, rana Hafsa ya sallame ta ya ce ta tafi gida suke ta kwaɗan, sai ga mala'ika Jibril ya dawo da zance ya ce ya Rasulullah, ubangijina ya umarce ni in sanar da kai cewa an turaji a haka mayar da ita, fa innaha kanat sawwamatun qawwama. Waɗannan dalilai guda biyu ya sa Allah ya ce ka mai da Nana Hafsa ko da ta maka laifi. Hafsa mace ce mai yawan azumi na nafila, Hafsa mace ce mai yawan kiyamul layli. Sawwama qawwama shi ne in ka ji an cewa yarinya sawwama, ma'ana mai yawan azumin nafila, ko da mun yanzu sai a sa mata tawamin ma ba ta azumi ko kan wama ana nufin mai yawan kiyamul laili sifa ce ta matan kirki sawama da tawama sifa ce ta matan kirki masu ibada kuma annabi ya ce malaika jibril ya ce manzo Allah Allah ya shirya sanar da kai wahiya zaujatuka fil janna
la ilaha illallah
Hafsa matarka ne a gidan aljanna kaga wannan matar malam analysis wato bincike da lissafi da bin diddigi da malamai suka yi akan wannan hadisin lokacin da nace annabi ya sike ta sai naga kaman tirs gaji ko to wallahi malam malam gwanda da aka yi sakin nan Hafsa ta san matsayin ta ai kwarai kuwa
kenan akai maka Allah wani yana nuna kenan wani abin in ya faru ko da mara dadi ne alkhairi zai iya biyo
ba yanzu mata yanzu ko a yau rayuwar mu ta gobe wallahi wata matar banda mijin ya sake ta idan ya sake ta ta tafi gida ta zauna ta zauna ta ji jiki to za ta gane muhimmancin aure a dan ba ta hutun wata shida haka shekara daya kai karatiya
ko kuma
a lokacin za ta gane muhimmancin aure ina dawo da ita to sai ta fi amarya na dabi da biyayya ko kuma shi mijin
na'am
yayin da isa ke ta
ta tafi ba ta nan
ya ji ba ta nan yayyai ta dawo abu ya gagara to kaga gwanda da aka yi sakin ita yanzu ai ta gane matsayinta a wannan miji ya koko ya gane gidan sun kasa rike masa ƴaƴa ya shiga uku ya rasa yadda zai yayi ta kamun kafa da kannanta da yayyanta har ma da limamin unguwar su duk yayi ta kama kafa ka gane
na'am
ita kuma ta rike wuta ta ce sam ka je ka nemi wanda zaka aura da yawa daga cikin wannan kesi sun wani lokaci sai ga laifin mijin ne to kaga ai wanda da aka yi sakin
wata
ta da sharuɗa na fitar hankali kafin ta dawo ka san akwai wanda sai da rubutu fa ake dawo malami
na'am
kai akwai tsayayyen mata ai wanda suka san kan sai da rubutu amma ba ba fadiga ne ke yi ba yo ai gaskiya ne kar wata ta zo ta ce ta ji karatu malam ai ya ce in an sake ki sai kin yi sharbi yawa
ko ta dage
ko ta dage ta wallahi wannan mijin kika tira ki
ta dage sai
sharbi in ya ruga da gudu sai dai kiki je shi a kwatano
to kai ga wannan aka maka Allah ka ce za ta to ban sauraro bari mu leka sashin talace talace mun da sai mu dora inda muka tsaya
روايدك روايدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج
أكرمك الله كان أكير بياني مكا ليكا ساشن تلتش تلتش دنغني دا أبنديكي باروا أتكين جدا جم ما أورتا
نعم أبند مكا سيا أكيشيني شوى النبي أورنا نحبس كما annabi ya saki na Hafsa wannan yana tabbatar ma ashe annabi ma yana saki
na'am
shi wannan gaba da zamu dauka akwai mata da suke fahimta ne musamman ma malami ne ko mai addini in yayi saki sai ka ji ana ai mutanen banza ne wannan su da ƙarya ne mutanen banza ka ji ya saki matarsa ke sa yawanci matan malamai su tayi musu azaba suna jin tsoron su saboda kar a zage su a gari a ce malam wani ya sake matarsa kowa yana sake matarsa a garin amma wallahi in yau aka ce malamin addini ya rabu da matarsa wallahi malam sai an yi da shi a unguwa an yi da shi a dangi an yi da shi a kaza a ce ai ƙarya suke ba su aiki da wannan to ga annabi ya ce kana Hafsa ba laifi bane mutum ya ga matarsa bata yi masa abin da yake ba daidai ba ya rabu da ita sau nawa Allah yake jarraba malamai ko masu addini ko manyan mutane da matan banza sau nawa a ga mutumin kirki ne raya amma Allah ya jarrabe shi da matan banza kuma wannan suna ce tana faruwa ta akan annabawa matan annabawa nawa ne suke taimakon kafirin da annabawan suke yaƙan su ko baka bane ba ƙwarai da gaske yanzu matan annabi Lut ka gani tana tare da mutanen masu luwatu da sauransu to wannan gaba na yana cewa muku kula da ita sannan kuma zai ce wani zai iya ji a ransa ya ce a ka ya aka annabi ya saki na Hafsa ka Hafsa ya kaza to ita kan Hafsa gobara titi ai wannan dai gobara titi kai da ba dan an yi sakin nan ba da a turo a zo a ce a fadi matsayin ta mai yawan azumi ne mai yawan kiyamul layli ne kuma matar annabi ne yarar aljanna ai ita ce ta gaba mu ta ce kai wanda da aka yi wannan sakin to duk abinda kaga Allah ya kaddara wa wani annabi cikin annabawa ko bawan Allah cikin bayin Allah ya kaddara masa to zaga akwai hikima ilahiyya a ciki
na'am
akwai hikima ta ubangiji tabaraka ta'ala ciki ina magana akan katsi da ni ina magana akan wani sakin da ake yi a yau din to alheri ne gwanda ayi shi alheri ne ga miji ko alheri ne ga matar na kun buga maka misali dan haka idan Allah ya sa aka sake ki to sai ki tsaya ki karanta tantu me yasa aka sake ki so ake ki gyara laifukan ki dan nan gaba karki maimaita kai kuma alaji da kai gaggawa saki nan gaba ka gane gaggawa akan saki ashe matar ka tana da masoya ashe tana da farin jini kafin ta gama idda har an fara kwankwasa kofar gidansu masu turo waya da dan text message na gaisuwa da waya da sauransu wata kila a cikin abokanan kama akwai masu santa yanzu wata mata take gaya min cewa mai gidanta yana azabtar da ita yana mata kaza yana mata kaza amma ta gaya wa abokinsa yana kokari ya musu sulhu tace wallahi sai gashi wata nan abokin mai sulhun fa ya fada yana ce haji a yankin ga abun da zai yi ba yankin ga ba zai yi ba kawai ki rabu da shi banza ne ba zai gyara ba ni kuma wallahi kina gama idda zan aure ki
to wannan ka gama ne bai kamata a kira shi sulhu ba ko
a to ani yanzu labari nake baka ai wai to ka gane ai dan mutum dan mata su kokari su kiyaye
gyara halinsu
wani lokacin in dai ba mutum mai tsoron Allah ne can ba sai kira shi wai sulhun taka da mijinka to sai zo ne mai aure kama ba na barna ta zamanin tayyawa sannan kuma nace wani lokacin mace in miji ya sake ta kaga tana da dama ta shimfida laifukan sa da abubuwan da yake na rashin kyautawa ta ga iyaye sai ya daina kafin ta mai kafin ta
dawo
kaga wannan gwanda da akai sakin tayi bayanin laifin sa kuma an ja masa kunni to wani kuma zan ga yana kokarin ya kiyaye amma na ga mu mata cewa ni fa ban zuga mace cewa in mijinta ya sake ta ta ki komawa ta ce sai da sharadi kaza ba in kin ga kin isa kina da kwari to ina ba ki shawara wallahi ki sharadin nan yafi amma wace take daga daga ne haka bai ma wanda damuwa da ita ba in kika kuskura kika shimfida mai wani abu wallahi in yi gaba ya gaba ba zai sake dawowa ba mata suna zaune suna wahala suna cikin kunci suna cikin matsi wallahi mallam yanzu akwai matan da sun fi shekara 20 wallahi ba su yi aure ba ko jiya ta bar Allah ta yi min fata tana abin nan tana cewa ba ta tare da mijinta larura ta gida na ce me ya rabin ki da mijinki tun yaushe yanzu ke ba ki da aure ta ce wallahi wai mallam shekara 27 ban yi aure ba tun da na rabin a shekara 27 mallam wasu matan waliyai ne wasu matan akwai hakuri kuma mijin yana nan bai kara aure ba ya iya dawo da ita ita kuma tana so ta koma kuma ya ki wasu mazajen su kuma yadda ka san dutse haka suke da bala'in tauri suna da kangara suna da fandara ko da yake gwanda mai musu adalci akwai wanda bala'i aka masa oba dan haka in ya sake mata in ta kuskure ya sake ta wani ya gaya mata hajiya in kika kuskura kika bar gidan nan ba wallahi ba za ki dawo ba wallahi ba za ki dawo ba in kin ga kin dawo gidan nan to sai dai ki zo tattara gadi ga yanki akwai waɗanda in sun fada wallahi ba sa canjawa
irin masu magana din kenan
to duk matar da ta san mijinta yana da wannan dabiyar wallahi ta guji fusata shi da bata masa rai
na'am
a lallaba shi da lokaci ne na lallaba maza da lallaba mata ya danganta ga irin kyautar da Allah tabaraka ta'ala ya maka to anan gurin cikin wannan isa da makaranta tana da Hafsa da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu koyi abin da ake ce da shi al-adabul islami ar-rafi'a
kamar
yadda ladabi na musulunci tarbiyya islamiyya abin da zai taimaka mana mu zaunar da gidajen mu lafiya ma'auratan su zauna lafiya a samu al-buyutu ar-rabbaniyya gidaje da suka ginu akan tsarin ubangiji tabaraka wa ta'ala gidaje da suka ginu akan al-ihtiram girmama juna tsakanin miji da mata al-ihtiram al-mutabadal bayna az-zawjayn miji ya girmama mata mata ta girma miji, sannan kuma mun fahimci cewa lallai ashe yana da kyau uba ya karantar da ƴarsa, ta koyi tarbiyya daga ubanta, daga uwarta da ta haife ta. Yaya za a girma miji, yaya za a mutunta miji, don waɗannan abubuwan sukan iya riƙe aure shekara 50. Girmama miji da mutunta miji, koda kuwa kin tsufa, koda kuwa kina da wasu illoli, miji yana iya zama ya riƙe ki idan kina da girma miji, kina da mutunta dokar miji, kina kare kanki daga fadawa cikin fushin miji. Aure yakan dade ya dawwama, wanda yau shine gidaje, yau shine gidajen mu muke kuka a kansu. Wani babban mutum yazo yake cewa yake kai malam lamarin mata, malam malam lamarin mata, Allah dai ya sauki. Nace Alhaji me faru? Yace kai dai bari kawai. Yace wallahi malam, da ba dan Allah ya kaddara mana muna tare da irin ku, nasihohin ku suna zungura mu ba. Ai da mun yi ta'adi ai. Nace subhanallah. Yace ha ba malam, ka zauna da mace shekara 20 30 wata mata kusa 40 da ita, kun aurar da ƴaƴa fi sabilillahi, kun aurar da ƴaƴa, amma ta zo ta yanka maka rashin mutunci, har yanzu ba ta ganin girmanka, har yanzu ba ku daina faɗa ba. Yace wallahi sai ka ji kamar ka tattara ta gaba ɗaya ta, ka danna ta ƙauyensu. Nace sai an yi haƙuri, ko manzon Allah ma ya yi haƙuri da matansa. To ana so iyaye, kafin ku kai ƴaƴanku gidan aure, ku yi musu tarbiyya. Iyaye ku ji tsoron Allah, ku inganta tarbiyyar ƴaƴanku kafin ku mika su gurin mazajen da za su aure su. Ga wata riwaya ingantacciya da Umar ibn Khattab yake bayarwa tsakaninsa da iyalinsa a gida. Na'am, adi yana iya faruwa. Umar yake cewa kunna ma'ashara Qurayshin, mu taron Qurayshawa a da, naglibun nisa, mun fi ƙarfin matanmu. Mu taron Qurayshawa, in ji Umar ibn Khattab, ya ce da muna Madina mun fi ƙarfin matanmu. Ashe ana so namiji ya fi ƙarfin matarsa, ba zalunci ba ne ya zama namiji yana da fawa akan iyalinsa, in ya ajiye kara ba za a daga ba. Wannan haka ake so gida ya zama. Kuma ke hajiya, ina gaya miki, idan kina jin a ranki kin fi ƙarfin mijinki sai yadda kika sarrafa shi, to wallahi tallahi ba za ki ji daɗin aure ba, kuma kin yi wa kanki asara. Wata yarinya ta samu mushkila da mai gidanta, mijinta, tana zaune da abokiyar zamanta, sai ta kawo kukan damuwarta wajen kishiyar uwarta, uwarta bata gidan. Hajiya, kin ji kin ji abin da yake mun, ni ku raba auren nan. Ka san me Hajiya tace mata? Tace kina ci shirme a wannan zamani, ki je ki samu mallaka.
Kamar ya kenan mallaka?
Ki je ki nemo mallaka. Ai mata suna da mallaka malam.
Kamar ya kiran akramar Allah.
A'a, wai baka sani ba, tambaya na kake kodin ko latsa ne kake yi. Mata suna da mallaka malam Aminu. Wallahi malam, da ustazan su, da masu niqabin su, da hijabin su, da safar hannu da kafan su, da mutanen kirkin su, na banzan su, da yawan su, sai ka dan da Allah izaba, suna da abin da ake tushe mallaka, kuma neman sa suke neman mallakar miji. A mulkushe miji, a danne miji, a shaƙe miji. Kai baka kana ta wanka, kana saka shadda, kana abuwa gida, tana nan kawayenta suna tafawa da ita. Hajiya, ba mu sirrin ta mallake ka, in ka shimfiɗa ba za ka ɗaga ba. Kai gani kake soyayya ce, ƙauna ce, ana son jura ne, ana kaza. Ai ita mace gani take, inda tace kai kai ka bari ka bari, to mallaka ta samu. Malam suna zuwa neman mallaka, ba lokaci, kana nuna mu lokaci yayi. Amma akwai bokaye masu ba da mallaka, a damfare miji a mallake shi, a hana shi tsawa wa ƴaƴansa, a hana shi yin kyauta sai an bashi dama. a hana shi yin wani motsi a gidansa kuma matar za ta yi abin da ta ga dama bai sai magana ba wallahi sai ma mace ta yi barna wallahi sai waye gari goyen bayan ta baki mallaka
to aka maka Allah me maza za su bi su kauce wa ita wannan mallakar da mata
su rike gaskiya da amana kuma su rike Allah
na'am
duk namijin da ya rike Allah ya bi Allah wallahi in Allah ya sa ni cikin taimakon Allah Allah zai bashi nasara akan iyalinsa amma zamani yana iya canjawa yanayi yana iya canja kuma akwai kula dole sai ka kula kar ka tauye mata hakkinta kai ma kuma kada ka bari a tauye ma hakkinka ni ban ga dalilin da mutum zai zo ya zauna a gidansa sai bai sai bada umarni ba ko wani abu ne za a sai a ji sai hajiya ta zo bai isa ba bai da decision a hannunsa bai da doka a hannunsa mallaka kenan wannan wata matsala ce mai girman gaske wanda wanda tsakani da Allah da yawa malam maza an zuba su a rijiya da yawan su kuma wallahi za ga mutum kafir da fada da masiba da bala'i ba abin da baya yi a waje amma wallahi a mallake yake an mallake shi a gida ya isa waɗannan halittun da kake gani mata a gida suna buga mulkin da billahi alazimu ko sarkin garin can wallahi baya yi wallahi nake ga maka kai Allah dai kare mu
amin
Allah taimake mu Allah sa mu fi karfin matan mu kamar yadda Umar ya faɗa yace kunna ma ashara quraish naghlibun nisa da mun rinjaye matan mu amma sauran bayani insha Allah sati ne zuwa zan yi
insha Allah
yaya aka yi yanzu Umar yace kuma al'amura sun juya
to insha Allah
Allah ya yi mana
shi ne zuwa
Allah ya yi mana
za ku iya turo mana sakon karata kwana a kan lamba 07-07-02-07-02-03 tara sai kuma waya ta kai tsaye ga maza 08-09-04-08-05 sai mata za su iya neman mu a kan 08-06-02-08-05 akalmaka Allahu ga wani sako da ya shigo wata mata ce take fatan addu'a kuma take roƙon a karanta wannan sako nata tace ita tana da miji amma wannan mijin nata fa akalmaka Allahu abu na farko ya kasance Allah madaukakin sarki ya bashi wadata amma wadata duk da haka su ita da ƴaƴanta baye musu har ma yakan iya mata furucin cewa munanan kalamai na cewa Allah ya mata kaza ko magana wacce take mara dadi ko zagi ko sinuwa haka kuma tace ita iyayenta sun rabu har suka rabu sana shi mata albarka ne sannan kuma mijin nata ma baya iya gamsar da ita a wajen hatta mu'amalar ta auratayya bakar makallahu waccan irin kamar tsinuwa ko zagi ko wani abu da yake mata ko ɗebe mata albarka zai iya kama ta ko kuwa
to na farko dai ita wannan matar ina jin in na fahimce ka tana kukan akan mijinta ne dangane da matsalolin sa marata
salatu
na farko dai mawadaci ne
na'am
na biyu ita kuma mace ce mai son kwalliya da ado ta burge mijinta na uku tana tuhuman sa baya taimaka mata wadatar sa bata amfana da wadatar ba
sai a waje yake kyauta
sai a waje yake kyauta iliwar giginya ne na nesa ka shaki sannan kuma yana amfani da nafuza marasa kyau na zagi ko batanci sannan kuma tana zargin sa cewa baya gamsar da ita a harkar rashin fida to shine cike tambaya dangane da wannan larurori musamman kuma ta rufe da wannan zagi ko
wadare din zai kama
Allah ya mata saboda wai ya bata nama ta ci ko nama ne bata ko mai mata
nama a gaske
ko awarai ka wai mace ko insha Allah wadare
nama ne
nama ko to Allah ya sauki a nan gurin ina kira ga ɗan uwana maza ya kamata mutum ya ji tsoron Allah na sha faɗa a karatu ina maimaita jama'a ya kamata ku gane aure fa ba bauta bane ba sai dan ka auro mace ka bautar da ita kai ta gana mata azaba ba amma in an fahimce ni muna da yaya mata za mu aurar da su duk mutumin da ya auri wata mace gana mata azaba ya wulakanta ta ito zarta ta wallahi bai da bambanci da wanda yaje yanki tikiti da rasidi wa yasa ai mata haka so dawa idan ka zo zaka yi wani abu sai ka tuno ai kai ma kana da yaya mata kuma irin wannan sakayya ta cin mutunci da shiga hakkin wani wato kafin a mutu Allah yake sakayya bayan an mutu kuma yaje kara wata sakayya ku daina zagin matanku ku daina wulakanta matanku ku daina cin mutuncin matanku ku ku gaya wa matan ku lafuza mai kyau. Yanzu in banda wani dabi'a na irin malam Bahaushe ba Plata ne ba, kawai dan ka kawo mace nama ta ci ko wani abu ka kyauta mata sai kai ce wai Allah wadare dinta ko Allah ya mata kaza. Na'am, zai iya yiwa ta yi maka laifi dan na tabbatar wannan mutumin wallahi ba abin zagaya matan nan ba haka ba ta faɗi abin da ta yi masa bane. Ka san sun zo tambaya ba sa faɗan laifin su. So anan ni na san ta yi wa mijin wani abu ya gaya mata wannan Allah wadare. To ni yanzu nan abin da nake so in ce maza dole ne ku zama masu haƙuri. Yanzu nan karatun da muka gama kenan, sai kun yi haƙuri da matan ku, dole sai kun yi haƙuri. Kuma mutum yana iya rike mace saboda wasu ɗabi'unta, ya haƙuri da munanan halayenta ya rike ta saboda wasu ɗabi'una ƙwarai. Ba ga annabi ya suke na Hafsa ba, ga shi Allah ya ce a dawo da ita, tana yawan sallar dare, tana ƙyamun laili, tana azumi da sauransu ma. So a daina faɗin kalmomi marasa kyau. Abu na biyu, me amfanin wadata da Allah zai ba wa mutum bai taimaki matarsa ba? Qur'ani cewa li yunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Mai wadata ya ciyar daga cikin wadatarsa. Me abun kwalliyar mace ka ce wai ba za ka sayo mata kayan kwalliya ba, kuma ƙarshen abun akan ka zai ƙare. Wallahi a wannan babi malam Aminu ana cutar da mata, wallahi ba a sayo musu kayan kwalliya. Ka faɗa kanka tsaye wallahi, maza suna shiga haƙƙin mata ba sa sai musu kayan kwalliya. Suna son kwalliya amma ba su sai musu turare, ba su sai musu hoda, ba sa sai musu lalle, ba sa sai musu ɗankunne, ba sa sai musu gazal, ba sa sai musu sarƙa. Sauno yanzu a garin akwai manya-manyan shaguna da ake sai da sarƙoƙi na mata da wani sauransu. Ba za ka ga namiji ya je yana wani zaɓa ya zaɓa matarsa ba, saboda tsabar al'adarmu mun kashe wannan taimakon. Wannan sai Balarabe shi yake wannan, ko kaza shi yake wannan. So mace Allah ya yi wa mijinta wadata, za ta so ya rubuta mata ya mai amfanin arzikin da za ka yi iyalinka ba su ji daɗi ba, wannan ban goyi bayansa ba, kuma ba daidai ba ne, kuskure ne. Kuma ke sai kin yi haƙuri. Matar Abu Sufyan ita ma ta kawo ƙarar mijinta gurin annabi cewa la yutini ma yakfini wa yakfi baniya. Abu Sufyan ta ce yana da shi baya bani abin da zai ishe ni ishe yayana. Kai ma irin tambayar da ke kenan, ke yanzu nan kika ce baya kulawa da yayanki. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ita in kin samu yadda zaki ki wawura ki ci abin da zai ishe ki da ke da yayanki, ba satan ki kai ba. Kana ci ma ya ba da fatuwar satan fa, amma nan in ma satan ji halatacce ne. Ke mai wannan tambayar, inda yadda zaki samu inda zaki wawuri wani abu a cikin kudin mijin nan naki, ki sayi mai da gazal da hidimar yaranki, kayan makarantar yara, dan abinci da yara za su je su makaranta zara kawai ya halatta. Allah kiyaye, kuma ranar da za ku hadu Allah tsare miki mutuncinki da darajarki. Annabi ya bada fatawa wa matar Abu Sufyan ta dauka kenan. Wannan yana nuna mana ana iya samun namijin da yake yana da shi amma yana da ƙwaunu baya bayarwa. So dan zarar din nan na 1000 na 1000 2000 2003 da ake zarewa a cikin aljihun ne, ka fahimce ni fa malam Aminu, ka fahimce ni.
Eh na'am.
Yawa, in dai hidimar gida aka yi baya bayarwa ne, baya taimakawa, baya agazawa, baya yi, aka dan zara, to wannan halal ne.
To baka ga in ya gani malam kuma za a buɗe wata kofar da tafi wata.
Ai yanzu gashi na yi wa'azi, a ya kamata ya ji wa'azi ya sani in dai ya kama matarsa, dan mutum ya kama matarsa dan zara 1000 2000 kuma ya bincika ya ga hidimar gida take ba a dashi take shiga ba, kaga ya kamata ya daga mata kafa ya kyale ta. Wallahi ba laifi bane. Kuma ka yadda da ni cewa akwai mazan da ba sa sauke nauyin da ya kamata, kuma suna da rufin asiri da wadata. Akwai namijin da yake saboda gudun wannan zarin din zuwa ya aka dinga masa dinka masa gajerun wanduna, ya je tailor sai dinka masa gajerun wanduna ya sa masa zip, idan ya zo ya dawo daga kasuwa sai zubi kudin sa gajerun wandansa, sai ya kwanta, kuma gajerun wannan irin na gaban cinyar nan ne, in ya kwanta sai ya kwanciyar makaifa sai ya zuba hannayensa guda biyu, sai idan ne wata ran ya ji ana ta mirgina shi ya ce ana zaki taki ki gaba ne, ta yi ta kokarin mirgina shi gaya maka dan dai ta samu mai ta dan walwala abin da za ta wara. Wani ko bawan Allah dama in ya zo kudin suna aljihun rigarsa in ya rataye kana shiga bacci zancen ka ya kare, za ka gamu da beraye daga fiyoyi su ta jido. Wallahi in dai mace tana cikin wannan yanayi na matsi, ba kayan kwalliya, ba kayan abinci ba na kwarai ba, ko kuma ba walwiyar watacci ba, yara ba kula da su, kuma ga tarin dukiya, wallahi duk inda ta samu ta diba ta addu'a, kuma Allah ya rufa mata asiri. ranan da ya bayyana akwai wani ustaz wani malami a kusa da su to sai ta bayani sai ya zo ya abin nan amma dai a bi hankali saboda mazanin yau ba su yi karatu ba sun karanta sunna sun karanta sunnar annabi sun san wannan to da miji zai zo ya kima ta tsakanin nan ba so a ƙarshe abin da nake cewa wannan mata tambaye ta cikin neman lokaci ta yi hakuri daga mijinta kuma ta yi addu'a Allah ya ganar da shi sannan batun harkar auratayya da baya gamsar da ita to nan kam ki san duk yanda zaki ki nemo hakkin ki na auratayya lalle in gamsar da ki
ko ta neman man magani
to na yadda da kai ta neman masa magani da izinin sa dauke shi tsundun ku ta godan likita ki ta makanta ki gane in ciwo ne da shi to ki hana shi shan baiko dan yana kashe namiji ki hana mijin ki shan zaki dan yana kashe namiji dan yawanci matan ku kuke kashe mazajen ku azabga maka suga a cikin zoburu da ku akan wallahi kin kashe mijin ki ba zai iya biya miki bukatar ki a shimfiɗa ba ga maiko ai ta abinci da maiko ki hana shi cin kazar turawan nan tana kashe da namiji wallahi fa gaskiya ne ai ba wani boye mallam Aminu wanda mu ga musu gaskiya
akan kalla lokacin nan haramu akwai magana ta karshe da tace wannan Allah wadare da yake ce mata
ba zai bi ta ba ba zai bi ta ba duk mijin da izagi matarsa ko yayi mummunar addu'a wa matarsa akan wani abin da ba hakkinta ba zafin rai yasa yayi wannan abin ba zai bi ta ba ko annabi ma ya faɗa sassame yake cewa duk mutumin da nayi faɗa masa wata kalma bai cancance ta ba to wannan kalmar ta zama kafara a gare shi Allah ya kare shi kara masa dauka ya dauka darajar sa akan wannan kalmar na ga masa amma ba za ta bi shi ba so ba miji ba ko uba ko uwa ko yaya ko malami ko waye idan mutum ya faɗi kalma ta tsinuwa ko la'anta ko batanci ga na kasar shi alhali kuma bai cancance wannan kalma ba fushi da bashi rai da yanayin dabi'a yasa mutum yake wannan ba zai bi shi ba yanzu akwai iyaye masu yawan tsinuwa uba mai yawan tsinuwa kullun tsinuwa ayan sai yake uwa mai yawan tsinuwa ba zai bi su ba saboda dabi'ar su ne masu yawan la'anta ne ba zai bi su ba amma kuskure ne wannan la'anta da take
to Allah saka
kamar da kace anan saboda yanayin lokaci subhanaka allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
na sauraro muna bada hakuri ga yan uwa da suka turo sakon katta kwana kuma bisa alƙawari insha Allah mun samu dama sake ne zuwa za mu bi ta kan wayannan tambayoyin saboda muhimmancin su wayanda suke ta kira su ma insha Allah sai su tara a sati mai zuwa insha Allah Ahmad Gazali Yakubu shugaba namu gaba ki da Asma'u Sadiq shugaba ta bangaren shirye shirye Buhari Isa Isa dan da ku Aminu Fadar Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bil
jahalati qad qabat mata'ina man la yufarridu qalban ma sayudina wa yazra'u al-wahda fina wa ar-raya fina وينشر الهدي إيمانا وموعظة بالجهالة قد خاب